الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله. يوم منابيوغ وتا رمضان hijiran annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi daga garin Makka zuwa garin Madina shekara ta 1437, wanda ya zo daidai da 7 ga watan 6 na haduwa a wannan lokaci mai albarka, a kuma wannan mahalli mai albarka, masallaci ɗakin Allah. Ba dan komai ba, sai dan fadakar da juna abin da ya shafi addininmu na musulunci, wajen karanta alqur'ani mai girma da kuma kokarin fassara shi kamar yadda magabata suka fassara. Ina roƙon Allah madaukakin sarki, kamar yadda ya tara mu a wannan mahalli mai albarka, ya tara mu hakanan a cikin gidan rahama gobe kiyama. Kowane ɗaya daga cikinmu da yake da wasu bukatunsa na alkhairi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, muna masu tawassuli da karanta wannan littafin nasa, muna masu tawassuli da wannan azumi na Ramadana da muke yi, Ubangiji ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Duk wanda yake da wata matsala da ke damunsa, muna roƙa masa Allah madaukakin sarki ya kawo masa saukin wannan matsala din, ya canza masa ita ta zama alkhairi gare shi. Allah kuma ya tsarkake mana zakatunmu, ya azarta mu da yin aiki saboda shi, ya raba mu da yin abu dan a gani ko dan a ji ko dan a yaba. Allah ya sa duk abin da za mu yi shi dan neman yardan Allah. In sha Allah ta'ala, a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma. Idan ban manta ba, a karatun yamma shekarar da ta gabata mun tsaya ne a cikin suratul anfal, mun tsaya a aya ta 27. Yau kuma in sha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 28. Muna masu roƙon Allah ya ba mu dace cikin wannan karatu, ya sa mu karanta daidai, ya sa mu fassara daidai, sa'annan kuma ya azurta mu da aiki da abin da muka fassara din bayan mun fassara. Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, alqur'anu hujjatun laka aw alayka, qur'ani hujja ne gare ka ko kuma hujja ne akan ka. Idan aka ce hujja ne gare ka, bi ma'ana qur'ani zai zama hujja gare ka gobe kiyama, ya jagorance ka zuwa wannan gida mafi tsada, gidan rahama, gidan hutu, gidan walwala, gidan aljanna. Allah ka sa muna ciki. Idan aka ce qur'ani ya zama hujja a kanka, kuma shine qur'anin kaji ko kai ka karanta da kanka, ka fassara, ka fahimta, ka gane, amma kuma kake yin aiki da shi. ko kuma an karanta maka, an fassara maka, an maka bayani, an bayyana maka komai dalla-dalla, amma son zuciyanka da bin ra'ayinka ya hana ka aiki da shi, to a wannan lokacin sai Qur'ani ya zama hujja a kanka. Amma da din ya jagorance ka zuwa gidan rahama, sai kuma ya koma baya ya dinga tura ka, ya dinga tunkuɗa ka, sai ya kai ka wutan jahannama. Allah ka sa ba ma cikin irin waɗannan mutane. To insha Allah, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya. Allah ta'ala ya sa mu dace. Adaran mu, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
الله ما أدرك شيئا سركي شيئا و وألموك فني أنما أموالكم أبن سني كو يدوكي وينكو وأولادكم لآئنكو fitina, jarrabawa ce gare ku, shine ma'anar fitina. Ku sani cewa dukiyoyinku da kuma ƴaƴanku jarrabawa ne, wato jarrabawa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarbe ku da ita. Idan Allah ya baka dukiya, to jarrabawa ce. Idan Allah ya baka ƴaƴa, jarrabawa ne. Duka wa'annan ka ɗauke su a matsayin jarrabawa. Allah ya jarrabe ka ne ya ga me za ka yi. Domin idan dukiyar aka baka, sai ka yi nazari, ka yi tunani, ka duba ga dukiyar da aka baka ɗin, ba kowa ne yake da dukiyar ba. Za ka ga wani mawadaci, wani talaka. Wani Allah ya bashi dukiya, wani Allah bai bashi ba. Wani Allah ya masa wadata, wani Allah bai masa ba. Wani Allah ya bashi ƴaƴa, wani Allah bai bashi ba. Sai ka sani cewa wannan dukiyar da aka baka ɗin an baka ne don a jarabe ka. A ga shin za ka yarda cewa wannan dukiyar Allah ne ya baka ita, Allah ne ya hore maka ita, Allah ne ya azurta ka da ita, ba dabaranka ba ne, ba hikimanka ba ne, ko kuma shaitan zai yi wasa da hankalinka ka ɗauka dukiyar basirarka da hikimarka ce ta baka. Kaga idan ka yarda cewa dukiyar Allah ne ya baka, Allah ne ya hore maka, Allah ne ya sare maka, ba wai dabararka ba ce, ba wai hikimarka ba ce, to za ka sarrafa dukiyar gurin aikata aikin alkhairi da da'a wa Allah. Domin ka san Allah ne ya baka. Amma duk lokacin da ka ɗauka dukiyar ba Allah ne ya baka ba, kai hikimarka ce ta baka, ko saboda kasuwancinka, ko saboda kai ma'aikaci ne na gwamnati, ko saboda kai ka san wasu hanyoyi na tattalin arziki, kana ganin waɗannan hanyoyin su suka sa ka samu dukiya. Kaga wannan baka ci jarrabawa ba, baka ci jarrabawa ba. Domin abinda za ka duba shi ne, inda dabara tana sa a yi arziki, wallahi da wasu arzikin da suke da shi a ban ƙasar nan da arzikin ya fika duniya. Amma dan a gwada maka arzikin nan Allah ne ke bayarwa, dukiyar nan Allah ne ke bayarwa, wadatan nan Allah ne ke bayarwa, sai ka ga wani ya fi ka dabara, ya fi ka hikima, ya fi ka ilimi, ya fi ka tattali, ya fi ka iya kasuwanci, ya fi ka iya shige-shige na tara duniya, na tara dukiya, amma sai ka ga babu abin da ke tare da shi. Ya koma wannan kasuwan ina, ɗan kasuwan Gwanjo ne, ya bari ya koma kasuwancin yadi, daga nan ya bari ya koma kasuwancin mashin ko keke, ko ya koma kasuwancin motoci, ko ya koma wani kasuwanci, ba dan kowa dan ya tara duniya, amma sai ga ya ɗauki tsawon lokaci babu abin da ke da shi. Duk wannan wai Allah ya gwada maka shi, Allah huwa Razzaqu dzul quwwatil matin, shine mai azartawa. Idan bai azarta ka ba duk dabaran ka ba za ka samu ba. In kuma ya azarta ka to ba ma sai ka wata dabara ba sai ka samu. Amma bayan Allah ya ce ba za ka yi arziki ba duk abin da ka taba sai ya lalace. Ka kamo wannan ya kwace. Ka kamo wancan ya kwace. Ka tabo wancan ya kauce duk wanda ka taba ba za ka yi nasara. Amma idan Allah ya kawo maka a cikin lokaci kaɗan sai kai ka zamanto biloniya. Idan ka duba yanzu ko da dattawanmu da suka riga mu fara kasuwanci suka riga mu fara neman kuɗi. Sai ka ga sun kai shekaru wani ya kai shekara 20 na neman kuɗi. Ko ya kai shekara 30 ko ya kai shekara 40. Sai ka ga wani ɗan matashi saurayi wanda bai fita shekara 25 ba zuwa 30 ko 35. Sai ka ga Allah maɗaukakin sarki. Ya hore masa dukiya mai yawa wanda shi wannan wanda ya riga shi fara kasuwanci din shekarun da yana neman kuɗi ma sun fi shekaru shi wanda ke da kuɗi yanzu sun fi shekarunsa amma shi a cikin ɗan ƙananan shekaru sai Allah ya wadata shi yalwata shi na farko ka sani cewa dukiyar nan jarrabawa ce Allah ne ya baka. Farko abin da ya kamata ka fara sani kenan kar ka dauka dabarar ka ce ta baka. Da zaran ka fara jin dabarar ka ce ta baka to lokacin ka kauce daga hanya. Akwai ma wasu daga cikin jahilan mutane da suke cewa ai duk wanda bai arziki ba duk wanda bai dukiya ba shi yaso. Haka suke faɗa. Kai ba za ka yi kaza ba ne ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba ga hanyoyin neman kuɗi to ko ka nema sai Allah ya baka. Allah shi ne mai bayarwa. Kar ka yarda kai kamar yadda Karuna yayi. Karuna da Allah ya bashi dukiya me yake? Yace inna Karuna kana min qaumi Musa.
Inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
نعم.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
Na'am, Allahu Akbar. Kaga wannan Karuna Allah ya ce inna Karuna kana min qaumi Musa. Shi Karuna ya kasance daga cikin mutanen Annabi Musa alaihi salam. Karuna Allah ya bashi yawan dukiya dan zan bayar da abin nan ne in brief. Saboda kar mu ci lokaci da yawa. Allah ya bashi dukiya mai yawa. To da Allah ya bashi wannan dukiya sai zamana yana yin abin da bai dace ba da dukiyar. Mutanen suka ce masa karka zamanto mai alfakari fa karka zama mai hura hanci dukiyar nan Allah ne fa ya baka ba wai dabarar ka ba Allah ne ya baka cikin wannan dukiya da Allah ya baka wa bitaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka dukiyar nan kai aikin alkhairi da shi ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تو اتكيتن تكيتاوا da ya tashi magana sai ya ce a a shi fa wannan dukiyar an bashi ne saboda wani ilimin sa qala inna ma utituhu ala ilmin indi yace ni an bani shi ne fa saboda ilimi na yawa an bani dukiyar ne saboda ilimi na kaga shi bai yadda sakankance cewa Allah ne ya bashi ba. Saboda kai da Allah ya baka dukiya ka yarda Allah ne ya baka. Ka yarda Allah ne ya baka. Yarda da cewa Allah ne ya baka shi zai sa kai aikin alkhairi da shi. Amma idan kana ganin dabaran ka dai ta baka to ba za ka yi aikin alkhairi da dukiyar ba. Za ka tafiyar da ita a wata hanyar da bata dace ba. kuma ubangiji ta ala ya kama ka gobe kiyama ya dandana maka nau'o'in azaba. To da haka Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna. Allah ya ce iyaka abun sani kawai shine wato dukiyanku dukiyoyinku da ƴaƴanku jarabawa ne gare ku. Wai an baka dukiyan nan ne a ga shin zaka gode wa Allah? Shin zaka gode wa Allah? Godiya wa Allah shine dukiyan nan kai aikin alkhairi da shi. Kai aikin alkhairi da shi, gina masallaci aka zo a samu dukiyarka akwai a ciki. Makaranta aka zo ginawa a samu akwai kudin ka a ciki. Taimakawa marayu aka zo yi a samu akwai kudin ka a ciki. Taimakawa talakawa bayan Allah da basu da hali a samu akwai naka a ciki. Duk wani aikin alkhairi a samu akwai dukiyarka a ciki. To kaga wannan ka gode wa Allah kenan. Don godiya wa Allah shine kai abinda Allah yake so, abinda Allah yake ayi kai, wannan shine ka gode masa. Amma idan ka samu dukiya baka yi aikin alkhairi da shi ba, kamar da shi kawai abin alfakari, ta zama maka fitina, ta zama maka bala'i. Wani ma a madadin Allah ya bashi dukiya ya ji daɗi, ya ƙara samun nishaɗi gurin da'a wa Allah, gurin biyayya wa Allah, gurin girmama bayan Allah, a lokacin ne kuma yake jin ya kere kowa a duniya, babu wanda yake yace kule. In yace kule, ina son in yace kule, baya son kowa yace cas. To ba haka abin yake ba. Dukiya ba an baka ne saboda kai alfakari da ita ba, ba an baka ne saboda kawa ƴan uwanka marasa shi gori ba. Domin wani idan ya samu dukiya, yanzu hatta bautan Allah ma, hatta bautan Allah ma bari yake yi, wa'azi ma baya son a masa, faɗakarwa ma baya son a masa, nasiha ma baya son a masa. Saboda me? Saboda ya zama mai dukiya, ya zama mawadaci. Kaga wannan dukiyar ta zama masa bala'i, ta zama masa musiba. To amma dukiyar da aka baka jarabawa ce, a ga zaka gode wa Allah ko ba zaka gode masa ba? Godiyar shi ne kai aikin alkhairi da shi. Sa'annan kuma kar ka daga kai cikin al'umma, ka nuna kai babu wadda ya kai ka. Kai ka fi kowa daraja, kai ka fi kowa kima, kai ka fi kowa martaba. Babu wanda yake da mutunci sai kai, ba wanda yake da daraja sai kai, ba wanda yake da kima sai kai, ba wanda yake shi wani abu ne sai kai. A wannan munzilin zaka iya kaiwa, da kana zuwa ibada kowane lokaci sai kaga mutum ya fara zuwa baya baya, kaga dukiyar ta zama bala'i. To Allah ya ce zuciyar nan da aka baku jarrabawa ne gare ku, a gashin za ku gode wa Allah ne, ku ci gaba da bautan Allah, ku ƙara bautan Allah don Allah ya muku ni'ima, ku taimaka wa addinin Allah, ku taimaka wa bayan Allah, ku taimaka wa mabukata. Ko kuma za ku ɗauka dukiyar kawai dabarar ku ce ta baku, hikimar ku ce ta baku, ku ci gaba da sharholiya, ku ci gaba da shirme, ku ci gaba da ayyuka da ba su dace ba da dukiyar. Haka nan kuma ƴaƴa ma da aka baku su ma jarrabawa ne gare ku. ƴaƴa babbar ni'ima ce a ba mutum ɗa. Idan aka baka ɗa, to wannan ni'ima ce babba Allah maɗaukakin sarki ya maka. Amma kuma ɗan da Allah ya baka jarrabawa ne gare ka. Shin ɗan nan za ka yi ƙoƙari ne ka tarbiyyantar da shi kan bin addinin Allah, ka tarbiyyantar da shi kan addinin Musulunci, ka tarbiyyantar da shi kan ɗa'a wa Allah, ka tarbiyyantar da shi kan biyayya wa Allah, ka tsora shi kan karantarwar Qur'ani da karantarwar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ko kuma ɗan za ka bashi ne kawai haka nan karazibe ya yi abin da ya ga dama, sa'annan ma kai karan kanka ma ka bi ra'ayinsa? Mutane da yawa sun ɓata sakamakon ƴaƴansu. Sai mutum ya ɗauki wani so ya ɗora wa ɗansa, wanda son ya wuce iyaka ta yadda ko saɓon Allah ɗan ya gani, mutumin saboda son da yake wa ɗan idansa ya makance baya gani. Zai iya wa ɗansa ɗa'a a saɓa wa Allah, zai iya wa ɗansa ɗa'a a bijire wa Allah, zai yi niyyar yin aikin alkhairi ɗansa ya hana shi ya hannu, ɗansa zai iya sa shi ya yi aikin shari ya yi. A cikin mutane ana samu ko ba a samu? Ana samu. To da haka da dukiya da ƴaƴa da Allah ya baka duka jarrabawa ce, ya ga ya za ka sarrafa su, ya shin za ka gode wa Allah dukkan su nan ka tafiyar da su bisa ga yadda Allah yake so, ko kuma kawai za ka fita harkan su ne, ko kuma za ka bi ra'ayin su ne, ka bar hanyar Allah, ka bar shari'ar Allah, ka bar tafarkin Allah, ka bar abin da zukatan suke so? Domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ma a wata ayar, Allah ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Allah ce lalle daga cikin matanku da ƴaƴanku akwai abokan gabanku. Wani lokaci za ku yi aikin alkhairi sai ka samu mata suna kange ku. Wani lokaci za ku yi aikin alkhairi sai ka samu ƴaƴa suna kange ku, suna hana ku. To in ba kun yi kokari kun tuna Allah ba, sai ki ga san hana ku yin abin da ya dace ku. To don haka in Allah ya baka dukiya ka sani jarrabawa ce. Idan Allah ya baka ƴaƴa ka sani jarrabawa, jarrabawa ne. Kowanne ka san yadda zaka tafiyar da shi. Kowanne ka san yadda zaka sarrafa shi. Kowanne ka san yadda zaka mu'amalance shi. In baka yi masa mu'amala da ta dace ba, to kowanne daga cikin su zai daka zuwa wutan jahannama gobe kiyama. Allah ya ce, Allah ya ce wa anna Allah indahu ajrun azim. Lalle Allah shi kuma a gurin sa ne lada mai girma yake. Idan kana son ka samu lada mai girma a gurin wa zaka samu? Gurin Allah. Idan ka yarda da dukiyar da Allah ya baka cewa Allah ne ya baka kai aikin alkhairi, ka aikata aiki na lada, aiki na kwarai, to Allah fa akwai lada a gurin sa zai baka. Haka ƴaƴan ma idan ka tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau, ka dora su akan addini, da kai da su suka tafi kan addinin Allah, baka bi son zukatan su ba, baka bi ra'ayin su ba, baka karkacewa shari'ar Allah ba, kuka tafi da ku da su duka akan karantarwar Qur'ani da karantarwar sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to ka sani fa cewa a gurin Allah akwai lada mai girma. Allah kuma baya tozarta ladan mai aiki. Duk wanda ya aikata aiki na kwarai, ko namiji ne ko na mace, Allah shi ba azzalimi bane. Ba zai tauye maka ladan ka ba. Allah ba zai nakasa maka ladan ka ba. Ba zai nakasa maka aikin ka ba. Ba zai rage maka abin da ka gabatar na alkhairi ba, dan yayi yawa. Ka san mu kamar yadda muke mu ɗan adam, akwai zalunci tare da mu. Yanzu wani idan ka manne zuciyarsa, gashi yana son abin da zai yi wani abu da ke so a ransa, amma saboda Allah baya so, haka zai hana zuciyarsa aikata abin, ya aikata abin da Allah yake so. Wani lokaci kuma zai ji baya son aikata abu, amma saboda ya san Allah na son abin, sai ya daure ya danne zuciyarsa ya aikata. To wa'annan Allah ya masa tattalin lada mai girma, lada mai yawa, Allah ka sa muna cikinsu. To ya Allah karka sa dukiyoyinmu su zama fitina, su zama bala'i gare mu. Mun san babu abin da ya zama musiba, bala'i wa al'umma a wannan zamanin irin dukiya. Shi yasa dama Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa li kulli ummatin fitna. Kowace al'umma tana da irin nau'in fitinar ta. Amma wa fitnatu ummati al-mal, yace fitina al'ummata abinda zai halaka su, abinda zai dulmiyar da su, abinda zai sababa shigan su cikin wutan jahannama, su dungura ciki. Allah yace shine al-mal, shine dukiya. Idan ka lura dukiyar nan yau, akanta ake komai, akanta ake fada, akanta ake yaki, akanta ake tsafi, akanta ake saba wa Allah, dan dai a tara dukiyar nan. Kuma manufan tara ta ma ba wai aikin alheri bane, manufan tara ta kawai aishar huliyar duniya. To duniyar ma guda nawa ce? To kuma mutanen ma sun fifita duniyar. Yau idan baka da duniyar, kai ba kowa bane a cikin al'umma, kai ba komai bane a cikin al'umma. Maganar kama kyama yake ba al'umma. Amma idan kana da abin duniya, ko da ta ina ka tattala shi, ko ta hanyar zalunci, ko ta hanyar ƙarya, ko ta hanyar babakeri, ko ta hanyar mai ka tara dukiyar da kai ne mai gida, kai ne mai daraja, kai ne mai kima, kai ne mai martaba. Shi yasa wani mawaƙi yake cewa wai idan mutum mai kuɗi ne, idan ya zo ya ce ya shuka fata, kuma fatan ta tsiro ya ga ɗanta, sai a ce gaskiya ne. Kuma haka ne ko shari'a aka je, idan aka zo da kuɗi shikenan, sai ya ga alkali ya fara kwane-kwane, sai ya ga alkali ya fara kaucewa, sai ya ga alkali ya fara canza magana. Saboda me? Saboda dukiya, saboda duniya. To Allah ta'ala la taj'al ad-dunya akbar hammina. Allah karka sa duniya zama shine mafi girman damuwanmu. Saboda haka dukiyar da aka bamu da ƴaƴa duka jarrabawa ne aka mana, sai ya rige gare mu. Ko mu tafiyar da su hanya mai kyau, ko mu tafiyar da su hanya mara kyau, wannan ya rige gare mu. Amma Allah dai yace in mun aiki mai kyau, akwai lada mai girma a gurin sa zai bamu. Allah ka sa muna cikin masu aikin alkhairi. Gaba sai Allah yace
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
الله ما دوت كين سركي يفدا ا wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani in tattaqullaha in har kun yi tsoron Allah kun kiyaye dokokin Allah abinda Allah yace ku bari kuka bari abinda Allah yace ku yi kuka yi to ku sani fa abinda kuka yi din bare tafi a banza ba abinda kuka yi din Allah ba zai bar shi haka nan kawai ba sai ya kawo muku wani alkhairi sai ya kawo muku wani canji sai ya muku wani budi sai ya ba ku abubuwa daban-daban na alkhairi waɗanda za ku yi farin ciki da su. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tattaqullaha in har kun yi tsoron Allah kun kiyaye dokokinsa kun kiyaye abin da ya ce kun tsaya kan umarninsa kun nisanci hannunsa Allah ya ce yaj'al lakum furqana Allah madaukakin sarki zai sanya muku mafita. Dukkan wani lamarin da kuka fada ciki Allah zai sanya muku mafita. Idan da kuna aikata wani abu ne mara kyau kuka fada cikin wani halin bala'i to ku koma zuwa ga Allah. Idan kun koma zuwa ga Allah komawa na gaskiya ba komawan ƙarya ba ba komawan yaudara ba to Allah madaukakin sarki zai sanya muku mafita. Kun fada damuwa sai Allah kawo muku ƙarshen damuwa. Kun fada matsala sai Allah ya kawo muku ƙarshen matsala. Kun fada matsatsi sai Allah ya kawo muku ƙarshen matsatsin. Amma da din matsatsi sai Allah ya kawo muku sauki. Wannan shine fa'ida daga cikin fa'idodin tsoron Allah. Amma rashin tsoron Allah yakan sa Allah ya toshe wa mutum hanyoyin alkhairi. Alkhairin da kake nema ba za ka samu. Sai ka rayu a rayuwarka ba daɗi. Kai baka samu walwala ba, kai baka samu jin daɗi ba, kai baka samu wadatar ba, kana cikin tsanani, kana cikin bakin ciki, kana cikin damuwa, duniyar bata maka daɗi ba, lahiran ma kuma bata maka daɗi ba. Ka kai asara kenan duk babu. Ba duniya, ba lahira. Baka samu walwala a duniya ba, kuma za ka samu aljanna ba. Ka kai asara. Idan kana neman asararre ƙarshen asararre shine mutumin da ya asaran kansa da iyalansa gobe kiyama. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama. Wata ayar Allah yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kaman wancan ayar tana fassara wannan ayar. Wannan yace yaj'al lahu furqanan. To akan fassara ta wancan ayar yaj'al lahu makhraja. Shi ya zama da wancan tafsiri sun fassara wannan yaj'al lahu furqanan. Ma'anansa Allah zai sanya masa mafita daga dukkan halin da ya fada ciki. Abdullahi ibn Abbas yace ya da Allahu furqanan ay ya da Allahu najatan. Allah zai sanya masa tsira daga dukkan wani abin da ya fada ciki. A wata riwaya daga gare shi yace ya da Allahu nasran. Allah zai sanya masa taimako amma fa sharadi shine tsoron Allah. Idan baka ji tsoron Allah ba to Allah madaukakin sarki ba zai kawo maka budin alkhairi ba. Ko da ilimi da ka sani wannan idan akwai tsoron Allah me neman ilimi na tsoron Allah da me neman ilimi da ba na tsoron Allah ba a comparing su gurin fahimtar karatu. Duk wanda yake neman ilimi don Allah to wallahi sai kaga ilimin sa ya dara wanda ke neman ilimi ba don Allah. Kaga saboda tsoron Allah da ya saka a zuciyarsa don Allah zai yi. Saboda haka sai Allah ya ƙara masa basira da fahimta. Karanta cikin sunan magabata. Su Imam Malik, Imam Dawud Hijira, su Imam Shafi'i, su Abu Hanifa da sauransu. Kaje irin ilmin mukan da suka tara, irin wata baiwar da Allah ya ba su. Me yasa Allah ya ba su wannan baiwar sakamakon tsoron Allah? Kaga shi tsoron Allah yakan jawo Allah ya maka budin alkhairi a yanayin rayuwarka ta duniya. Sana'arka, kasuwancinka, wani aikinka, in ka sa tsoron Allah a ciki sai kaga Allah ta'ala ya kawo maka budi a ciki. Kuma ba za ka faɗi ba, ba za a ga bayanka ba. Amma duk lokacin da ka sa rashin tsoron Allah a ciki kuma ba za ka yi labari ba. Nan dama ramin ƙarya ƙurare ne. idan ka sa ƙarya a ciki sai Allah ya kyale kai maka istidraji kun san Allah ya iya istidraji istidraji shine a saurara maka ka tayin abu wanda bai dace ba sai kaga Allah ya kyale ka bai kama ka ba wata kila ma har ka fara alfakari daga baya kace kai ai inda Allah na kama mutun da laifi kaza nika ai da Allah ya halakar da ni tun tuni tun yaushe nake kaza tun yaushe nake kaza da kaza da kaza Allah bai kama ni ba yikiri Allah ke maka akwai ran da Allah zai kama ka sai kayi rashin gaskiyan a rana daya sai Allah ya kama ka in kayi abu a boye a rana daya sai Allah ya fallasa ka fito kowa ya san ka kayi fata kowa ya san ka kawa wurdukin al'umma haka Allah ke to amma fa in ka dore kan tsoron Allah koda wata jarrabawa ta zo maka to Allah zai sanya maka mafita koda ayi kokari a tuna maka wani abu sai Allah ya sanya maka mafita koda an so a makala maka wani abu a ratiya maka wani abu a dora maka wani abu to Allah fa shine mai taya ka yaki Allah shine mai baka kariya sai ya kare to da ka tsoron Allah yana da muhimmanci ba kadan kadan ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake son masu tsoron sa hatta aljanna din da ku gani Allah ya tattala ta wasu waye ya tattala ta ne ga masu tsoron Allah idan ka bibiyi alqur'ani mai girma ayoyi da yawa za ka ga Allah na maganan cewa aljanna karan kanta gidan su waye ne gidan masu tsoron Allah ne a rama za ka tuno ayan da Allah ya ce wa tilkal darul akhiratu
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين
سوكون جي أبن ده الله ما تقول كنسر كي يفعل يتوانشا نجد الله رأي wa'anda suke samun ta wanda Allah ke ba wannan gida ta aljanna sune suwaye sune wa'anda ba sa nufin wata daukaka a ban kasa sa'annan ba sa barna a ban kasa da karshe sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe gidan aljanna masu tsoron Allah suke samun sa a wata ayan Allah ya ce watilka darul akhiratu Allah ya ce watilka aljannatu نورس من عبادها من عبادنا من كان تقيا الله yace wancan ajina din muna gadar da ita ga wanda ya kasance mai tsoron Allah daga cikin bayinmu Allah yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu sai Allah yace uiddat
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu أعدت للمتقين
الله يتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كوي غاوا كوي رجي رجي زوا غا نيمن غافرة دا غورن أوبنجيجو وجنة دا كما الجنة ود أرضها السماوات والأرض فاتن تياكي كمان فاتن سمي دا كرسي الله يتي أعدت للمتقين أن تتلاتني أن تانا داتني أنهل تيتني غما سطوران الله to da haka yan uwa mu zama masu tsoron Allah cikin dukkan lamuran cikin kasuwancin mu ji tsoron Allah cikin karatun mu ji tsoron Allah cikin sauran mu'amalolin mu ji tsoron Allah cikin dukkan lamuran mu ji tsoron Allah madukan mu ji tsoron Allah to Allah zai taimake mu ga bayan samun lada da daraja gurin Allah ga kuma taimako da budin alkhairi a duniya na'am bayan samun lada da aljanna ga kuma budi gurin ubangiji da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani in tattaqullaha in har kuka ji tsoron Allah to ya ji allakum furqanan Allah zai sanya muku mafita daga dukkan wani abin da kuka fada ciki sa'annan wayukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku kurakuranku wayaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku والله ذو الفضل العظيم الله ما ابو شن فللا ني مي غيرما الله كبا من فللانك كما كا ادر تامو ده تورانك نعم
واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
to kun san Allah madaukakin sarki idan yawa mutun ni'ima yana son mutun ya gode wa ni'imar da Allah ya masa saboda haka za ka ga Allah na tunatar da mutane ni'imomin da ya musu don su gode wa wannan ni'ima din sani cewa Allah na son mai gode masa Allah na sai idan yawa mutun abu mutun ya gode wa idza ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lashadid to wannan wata ni'ima ce Allah yake tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirar wanda Allah ya masa kun san kullun mai da'awa zuwa ga Allah mai kira zuwa ga Allah baya rabuwa da fitintinu baya rabuwa da musibu baya rabuwa da saukana da neman magana da kokarin aibatawa da kokarin tozartawa daga gurin mujirmai daga gurin kafirai daga gurin mutanen banza daga gurin da mutanen da ba sa san gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin da'awarsa a cikin kira da yake zuwa ga Allah idan mana akwai kafirai mushrikai makiya Allah da haka yake bata mu fare saboda annabi sallallahu alaihi wasallama na wa'azi akan a kadaita Allah kar a hada Allah da wani abu kar a bauta wa Allah tare da wani kar a bauta wa Allah tare da wani abu kar a hada Allah da komai a bauta masa shi kadai domin dukkan wani abin da aka bauta wa wanda ba Allah ba to wannan bauta ce ta shirme domin bai cancanci a bauta masa ba waye cancanci a bauta masa shine Allah wane ne ya ke da hakkin a bauta masa shine Allah to amma makiya Allah saka ce su haka din bai musu dadi ba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kira zuwa ga wannan ai su cewa da ake bauta wa Allah shi kadai a bar bauta wa gumaka ai su suna ganin haka din kaman zagin gumakan su ake yi to ka handa ma kullun mara gaskiya da an yi abu sai ya tsargu haka mara gaskiya yake da an yi abu ba a mai da shi ba sai ya ce da shi yake ba ambace shi ba sai ya ce shi aka ambata ba ambace shi ba sai ya ce su aka ambata da su yake to wannan wasu jama'a ne daga cikin manya-manyan masu daraja daga cikin kabilan Qurayshiyawa suka yi wani taro suka shiga darun Nadwa suna son su yi taro kan abin da ya shafi yadda za su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna son su fitar da shi to kuma sai akwai babban abokin gabanmu babban makiyinmu wanda baya san mu da alkhairi dukka wani alkhairi baya san alkhairin ya zo gare mu amma duk sharri yana san sharri ya zo gare mu shine iblis shine Allah ta'ala ya fadakar da mu game da shi a gurare da yawa a cikin alqur'ani mai girma Allah a wani gurin ya ce kar mu yadda ya mana kaman yadda yawa ubannin mu annabi Adam da waye da Hawwa'u to ya suka shiga wannan wato wannan mahalli da za su shiga wato darun najaba sai iblis ya bijiro musu a suran wani tsoho tsohon najadu tsoho daga najad wannan iblis ya bijiro musu a matsayi wani tsoho mai daraja kun san su aljanu suna da tashakkul Allah ya ba su iko na tashakkul kamar yadda aka ba mala'iku ikon tashakkul abin da ake nufi da tashakkul shi tashakkul shine ka fita daga wani yanayi zuwa wani yanayi kaga mala'ika ai kan fito a suran dan adam shi ba dan adam bane amma sai fito a suran dan adam aljanima yakan iya fitowa irin wannan suran haka da ko aljani wanda yake musulmi ko da yake ba musulmi ba ko shaytani duk suna tashakkul suna iya canzawa su fita daga asalin yanayin halittar su su fito a yanayin wata halitta daban to wannan tsohon najadun shaytan sai ya fito wa wa'annan jama'a da suka shirya daga cikin manya-manyan masu daraja na kabilan Qurayshiyawa sai ya bijiro musu a matsayin wani tsoho mai daraja mai martaba lokacin da suka gani shi sai suka ce masa waye kai sai ya ce ni tsoho ne dottijo ne daga Najad nake na samu labarin cewa ku din nan kun taru kuna da dan taro yau in nan za ku tattauna saboda haka ni ma nayi nufin in hadarce ku saboda in taya ku tattaunawa kun san kuma ba za ku tattauna wa arziki ba tsohon Najad ya shigo ciki yace shi ma taron da shi a ciki shi za a yi yace shi ne ya san ya bada ra'ayinsa cikin taron yana san ya yi nasiha sa Allah wa darajin sihan iblis to su ma sai suka dai suka ce kai madalla muyi murna dattijo haka mai alaman mutunci mai alaman daraja ai wannan taron namu taron zai albarka kenan shigo 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 shikenan sai shiga taron nan sai yace budan bakin shi iblis din tsohon najadu sai yace kai gaskiya fa ku dubi lamari wato ku dubi lamarin wannan mutumin wai yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutumin fa ya kusa fa ya zamanto fa da rinjaye ku cikin al'amuranku gaba daya ya zamanto ya zama shine akan ku ya kamata fa ku dau mataki akan su yanzu ya za a yi da shi sai wani mai magana daga cikin su yace abinda za a yi kawai shine a kama shi a daure shi a hana shi zuwa ko ina a hana shi walwala a dai saka shi a wani halin matsala kar a kunce shi har ya mutu a haka shikenan kar ku manta tsohon najadu nan wannan ra'ayi wanda suke bayarwa shi tsohon najadu ya bada shawaran a sai da za a yi da shi ne to wannan kuma yake bada shawaran cewa abin da yake gani ne kamata a wa manzon Allah shine a kama shi a daure shi a hana shi komai da komai har ya halaka a haka ya mutu a haka to sai wannan tsohon najadu iblis sai ya yi ihu yace kai wannan wata irin shawara ce kamar na kyawu shawara nan naka bata yi ba ai abin da nake so in gaya muku idan ma kun kama shi kun daure shi in dauri ne kuka masa to ina gaya muku babu shakka ubangijinsa zai fitar da shi daga wannan tsare din zai fitar da shi zuwa ga sahabbansa kuma in sahabban ma suka samu labarin kun daure shi anan to za su zo su kawo muku farmaki har sai sun kwace shi daga hannayenku sai suka ce kai gaskiya tsohon ne yayi gaskiya in ji su to san tsohon shari bane ko da ke zuma dama shari ne ya tara suka ce kai gaskiya abinda tsohon nan ya faɗa yayi gaskiya ku dubi wannan lamari maganan tare shi babu dan an tare shi ma ubangijinsa zai fitar da shi zuwa ga sahabbansa ko kuma sahabban ma za su iya zuwa su kawo farmaki da hari akan ku da karfin cin tuwo su kwace shi su tafi da shi sai wani kuma daga cikin su yace to shikenan a canza shawara yanzu batun kama shi a daure shi a hana shi fita a hana shi abinci a hana shi abin sha har ya mutu an fasa wannan abinda za a yi shine a fitar da shi kawai a kore shi daga garin a kore shi kawai daga garin Makka na afsar da shi a yi waje da shi kawai kowa ya huta ma da shi nan take tsohon najadu sai ya sake magana yace kai wannan lamari naku wannan shawara taku bata yi ba wallahi wannan ra'ayin naku bai yi ba ina ba haka za a yi ba gaskiya idan ma kuka kore shi ya fita nan garin to akwai wata tsiyar fa da zai kara muku kun san shi yana da zakin harshe yana da zakin magana in ya fara magana dole a saurare shi sa'annan harshensa a sake yake idan ya fara magana dalla dalla yake kowa sai ya gane sa'annan yana kama zukata idan ka ji maganarsa dole za ka saurara dole kuma zai kama zuciyanka idan har kun kore shi daga garin nan kuka fitar da shi to idan ya koma fa can zai sake kiran larabawa kuma in ma ku fitar da shi daga nan ko ya koma madina ko ya koma wani gari zai sarrafa larabawa za su tare gare shi domin harshensa ne zai dinga kiransa kuma za su saurare shi kaga in ya kira su kuma suka saurare shi sun zama biyansa to zai tattaro su da su da shi su zo gaba ɗaya su yaƙe ku har sai ya fi da ku da garinku ya kuma kashe masu darajar cikinku kun yi shawaran da iblis ya bayar sai suka ce wallahi ya faɗi gaskiya wallahi ya faɗi gaskiya abin da ya faɗa nan haka ne to shikenen sai baban jahilci Abu Jahal babba abokin gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar masa da Allah ya saukar da ayoyin gargadi gare shi la illam yantahi la nasfa am bin nasiya nasiyatin kadibatin khati'a falyad'u nadiya sanad'u zabaniya har Allah ce kalla la tu'ihu wasjud waqtar ko za a tambaya ce zai bari sai manzon Allah ya kaba na sallah ba zai daga kafan sai taka wuyan manzon Allah sai Allah ya ce la illam yantahi wallahi idan bai hanu ba la nasfa am bin nasiya zamu ja gashin makarfada nasiyatin kadibatin khati'a makarfada wato makarfada makariyatiya mai ha'inci amma yana ganin zai iya saka masa ya taka wuyan manzon Allah sai dai unadiya ya kira abokan zaman sa ya kira ƴan majalisar sa mate makan sa masu bin bayan sa masu daure masa gindi ya kira su su zo su gode taka wuyan manzon Allah Allah ce sanadu zabaniya mu kuma zamu kira mala'iku zabaniyawa masu tsananin karfi mu ga da rundunan sa da shi da rundunan mu mala'iku su wasu tafi karfi daga shi Allah ce kai kalla Allah ce aha ka rubu da wannan shashashan karka kula shi la tu'ihu karka masa da'a wasjud ka je ka ci gaba da sujada wa ubangijinka waqtar ka nemi kusanci zuwa ga ubangijinka da ya kuskura a ranan ya daga kafansa ya ce zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la akhadathu al mala'ikatu ayanan da mala'iku sun kama shi da ranan Allah kamar da shi ganin in mai laifi ya laifi sojoji suke zuwa ko ƴan sanda a dauke shi a jefa shi a mota a sa masa anko a hannunsa a tafi da shi to haka shi ma wannan mala'iku za su sauko da sama daga sama ba ku taba gani ba su kama shi su daure shi su tafi da shi kuna kallo Allah ya taimaka dai bai ba to wannan mai shawara na karshe shine wannan Abu Jahal din sai Abu Jahal ya ce Allah ya la'ance shi yace wallahi zan baku shawara yace shawaran da zan baku amma fa shawaran tana da karfi ku in nan ba kuma taba tunanin wannan shawaran ba basirar ku ba ta kai ga haka ba ba na ganin kuma akwai wata shawara da za ta kawo mana mafita na rabuwa da wannan mutumin sai wannan shawaran suka ce to ma zama daga ya mana menene shawaran sai ya ce abinda nake gani shine a kowace kabila a samu wani saurayi wanda yake saurayi ne sosai a samo shi a kowace kabila sa'annan kowane ɗaya daga cikinsu a bashi takobi takobi wanda yake saboda kabilun suna da yawa kun ji hikiman wannan Abu Jahal din saboda ai idan mutane bangare guda ɗaya ne suka kashe shi to za a iya zuwa a yaƙe su to yanzu hikimarsa jinin hakkin jinin ya riya'u cikin kabilu daban-daban ta yadda in su kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za su ɗauki fansa ai kabilun suna da yawa da wacce za su fara na'am kaga wannan wata hikima ce ta zalunci shi yasa musulunci ba ya da zalunci idan mutum dubu suka tare suka kashe mutum daya duka su ma za a kashe su idan mutanen gari gaba ɗaya suka kashe mutum daya duka za a kashe su kun san me yasa saboda idan aka ce ƴan mutane da yawa ne suka kashe mutum ba za a kashe su ba to wani idan yana jin haushinka ka tsole masa ido abin da zai shine sai ya je ya samu su mataimaka su zo su tare su kashe kasan kashe banza ba komai ba ne taba to saboda haka aka ce in ma mutane nawa ne suka kashe mutum ɗaya su ma duk a kashe su to haka shi wannan Abu Jahal din Abu Jahal din abinda ya faɗa kawai kenan yace to a sami ƴan samari a kowace kabila a samu saurayi ɗaya a ba su kuɗi kawai su buge manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kashe shi to shikenan sai wannan ina wannan tsohon najadin yake yana nan fa a gefe na kallo dan ba zai bar gurin ba sai ya shuka sharri sai ya ce wallahi wallahi wannan ra'ayin da wannan mutumin ya faɗa shine ra'ayi ba wani ra'ayi wanda ba shi ba shi za ku ɗauka kawai kisan nan za ku masa shine kawai to shikenan sai suka rabu a wannan majalisi na darun nadawa din suka rabu daga wannan majalisi din suka watse akan sun taru akan kawai abin da za su yi kenan sai mala'ika Jibril ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi yace masa kar ya kwana a cikin gidansa a cikin wannan gidan ta kar ya kwana kar ya kwanta a gurin kwanciyarsa ya bashi labarin makircin da wa'annan kafirai suka shirya annabi sai bai kwana a gurin ba a wannan daren Allah ta'ala sai masa izini ya fita ya bar gurin shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Ali ibn Abi Talib ya sa shi ya kwanta kan me kan shi fada so suna nan suna kwance suna jira sune ba annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi kamar ya fita yayi nisa wato ruwayar ma akai bayan cewa ya fito ya same su ma sun yi bacci suna jiran sa bai dai kwana a gurin ba zai fita amma sun tare kofa amma sai Allah ta'ala ya jefa masa bacci suna kwance suna bacci Aliyu ne suke kallo akan gado suna ganin kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi har ya fito ya ɗebi ƙasa ya zuzzuba musu ma ya wuce tafiyarsa to wane ne ya kawo annabi wannan ɗauki waye ya kawo masa wannan taimakon waye ya tsayar da shi Allah to shine Allah madaukakin sarki yake tunatar da shi wannan ni'imar Allah ya ce wa idh yamkuru bikal ladina kafaru tuna lokacin da wa'anda suke kafurta suke shirya makirci a kanka liyusbituka wasu suna bayar da shawaran cewa a kama ka a daure ka a tare ka a hana ka zuwa ko ina haka mutu shine ma'anar liyusbituka aw yaqtuluka wasu kuma suna bada shawaran cewa a kashe ka aw yukhrijuka wasu kuma suna bada shawaran cewa a fitar da kai daga gari kaga duk wannan shawaran sun kawo to amma Allah sai ya sanar da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya umurci shi da fita kare kwana a gurin dan ya samu tsira daga sharri shine Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna shirya makirci Allah ma na shirya nasu wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairi masu makirci duk wani dabara da kike shiryawa Allah ya fi sanin dabara Allah kuma na kawo dauki na kawo taimako na kawo agaji ga manzanninsa ga waɗanda suka yi imani ga waɗanda suke kira zuwa gare shi Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad to wannan wato ni'ima ce da Allah madaukakin sarki yake tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tunatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda ya kara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima ta ce mai girma kaga wannan shi ke nuna kariya da taimako da Allah yake baiwa masu kira zuwa gare shi duk wanda yake zai yi fada da mai kira zuwa ga Allah to wannan mutumin babu shakka sunansa fadadde sunansa wulakantacce sunansa kaskantacce kuma Allah ba zai bashi nasara kan mai kira zuwa ga Allah ba matakan kana kiran nan zuwa ga Allah tsakaninka da Allah idan kaga an samu nasara akan ka cikin kiran ka zuwa ga Allah to ba saboda Allah suke kira saboda kiran da ake a yau akwai wanda suke kira saboda Allah akwai wanda kuma kiran su ba saboda Allah suke ba suna yi ne don wani muradin ko don shuhura ko don a san su ko don a yabe su ko don a dama da su ko don a yi mu'amala da su ko don su samu wani abu na duniya to kaga in kai kan wannan to Allah zai dauke maka haiba da daraja da martaba da kima irin wanda mai kira zuwa ga Allah ke samu to kaga wannan na nuna maka makirci sharri ba zai rabu da masu karantarwa ba zai rabu da masu kira zuwa ga Allah ba zai rabu da masu da'awa zuwa ga Allah ba haka za su ci gaba har lokacin da za su koma zuwa ga Allah suna gamawa da wannan wannan ya kullo suna gamawa da wannan wannan ya kullo amma kuma in sun tsaya dan Allah suke yi Allah zai ba su kariya kaga ai annabi bai sani suka shirya ba amma wa ya kawo masa mafita Allah wa ya kawo masa dauki Allah wa ya kautar masa da sharrin wa'annan kafirai Allah saboda haka mu ma masu da'awa mu yi da'awa saboda Allah mu yi kira saboda Allah kuma kar mu ji tsoron kowa cikin da'awa zuwa ga Allah in za mu yi kira zuwa ga Allah mu yi kira zuwa ga Allah kai tsaye daidai ne shi mai jin kiran zai ji dadin abin da muka faɗa ko ba zai ji ba daidai ne zai yi farin ciki ko ba zai yi ba daidai ne zai yi murna ko ba zai yi murna ba zai shirya da mu ko zai yi gaba da mu yi kira kawai zuwa ga Allah Allah shine zai kare mu daga sharri mai sharri Allah shine zai kare mu daga makirci mai makirci da kuma kaidi mai kaidi saboda haka gaskiya mu asalin ƙara tsayawa da kafan mu gurin kira zuwa ga Allah kuma mu daina keta da shari'ar Allah subhanahu wata'ala sa'annan mu zama masu tsoron Allah a cikin dukkan lamuran ina ganin kaman kusan karatun ya zo ƙarshe za mu tsaya a nan ayar insha Allah gobe idan malamin mu ya dawo insha Allah zai ci gaba da karatu daga inda aka tsaya ma yanzu akwai sauran minti biyu in akwai mai tambaya zai iya yin tambaya kana minti biyu inna insha Allah inna sani sai in amsa idan ban sani ba dalilin shi duka sai mu koma makaranta amma tafsiri anan muka ajiye sai gobe insha Allah malamin ci gaba daga ayar da muka tsaya na'am wannan mai tambayar na cewa wai shin ya halatta mutum ya karanta Qur'ani daga Bakara zuwa Nasi wato kasa da kwana uku bai halatta ba annabi ya hana yin haka ba a karanta Al-Qur'ani daga Bakara zuwa Nasi a kwana uku saboda har in kace zaka yi irin wannan karatun ba za ka kyautata karatun Al-Qur'ani ba Qur'ani kuma ana son ka karanta shi kana mai kyautata karatunsa kana mai tadabburi cikin karatun kuma abubuwan ne da suke da alaka da haka na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan aya tana ƙara gwada cewa manzon Allah bai san gaibu ba kaga inda ya san gaibu da ba sai mala'ika jibril ya zo ya gaya masa ba wannan kan rashin sanin manzon Allah cewa bai san gaibu ba wannan a fili yake yan bid'a ma in banda shirme da shiriri sai irin nasu bai kamata ba musu ja qur'ani fa Allah ya ce masa qul inni la a'lamul gaib ko aw law kuntu a'lamul gaib قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لوكسي يا